na Mr. Falagui ma iyati na de. Mwira ya gima de. Yandika nuya penyalu na de.
Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Sauraronmu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako za mu kawo muku ra'ayoyin mutane akan ƴan jarida da yadda suke gudanar da aikin su da kuma bangarorin da ya kamata su ƙara ƙaimi akai a wannan yanayi na yaduwar annobar cutar coronavirus wadda ta zama ruwan dare ga duniya.
Assalamu alaikum, sunana Jibril Baffa Yola mai Yola. A gaskiya ne ra'ayina a game da yanda ƴan jarida suke gudanar da ayyukansu wajen wayarwa da mutane kai akan wannan al'amari da duniya ta samu kanta a ciki na ciwon COVID-19 ko ciwo na coronavirus da ya shakan duniya a yanzu. A iya fahimta ta idan ka cire ma'aikatan lafiya, likitoci da ma'aikatan jiya da nurses ya suke ba da matuƙar gudunmawarsu a wannan kula da masu wannan ciwo, to gaskiya ƴan jarida suna da muhimmiyar rawa da za su taka ko kuma in ce da suke takawa akan wannan al'amari, saboda aksarin mutane ba zuwa suke wajen da ciwon yake akwai ba ko asibiti ko gudana ake gudanar da taimakon gaggawa. Mafi yawanmu daga gida muke samun labarai daga BBC ko daga Voice of America ko daga TVC kamar mu a nan Najeriya ko Channels TV ko NTA News ko dai duk wasu tashoshin watsa labarai mai idbi na gidan radio ne ko na television. To gaskiya daga nan mafi aksarin bayanai suke fitowa, kuma muna da yakini da kyautata zaton cewa ƴan jarida sai sun tace tabbas akwai tabbaci akan labari kafin su yada shi, sabanin wannan social media da ake ta kokarin yaki da fake news nan da ake ta fada wanda yake razana mutane yake dada firgita mu gaba ɗayan mu. So ƴan jarida mai suna aiki ya kokarin su kuma muhimmin aiki ne ake cewa wanda suke front line ne a wajen su ma heroes ne, duk abin da muke sani su suke zuwa su dauko bayanai su gabatar mana har mu gani kuma mu ji. Ubangiji Allah ya kare mu daga wannan cuta ya fitar da duniya daga wannan al'amari da ka samu kanta.
Sannan mun ji ta bakin wasu da suke aikin jarida ga kuma yadda suka yi mana ƙarin bayani akan irin matsalolin da ƙalubalen da suke fuskanta.
Assalamu alaikum, sunana Samira Sa'ad Zakirai, ɗaya daga cikin ma'aikatan Freedom Radio Kano. Ina aiki da sashen shirye-shirye na Freedom Radio din. To gaskiya ɗaya daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta a wannan yanayi na annobar coronavirus game da shirye-shiryenmu shine, a da kana fita ka nemo report ko vox pop ka saka a cikin program ɗinka kuma ka je kai interview da hukumomi ko asibiti ko wasu hukumomi wanda abin da program ɗin naka ya shafa. To yanzu babban ƙalubalen da muke fuskanta shine yawancin hukumomin a rufe suke an ba da hutu. So duk topic ɗin da ka ɗauko za ka tattauna a kan shirin baya cika saboda babu masu ruwa da tsaki da za su yi maka bayani a cikin shirin saboda duk kowa ya tafi hutu yana gida. Sannan abu na biyu, an ce mana a gurin aikin mu kar ka gayyato mutum ka zo ku tattauna da shi saboda gudun kamuwa da wannan cuta ta coronavirus. Saboda haka duk wasu shirye-shirye da muke yi mu kadai za mu. Sannan bugu da ƙari wasu shirye-shiryen ma an ce a bar su har sai komai ya daidaita. Sannan za a da a ci gaba da yi saboda ba zai yiwu shirin a yi shi babu mutane ba. Su kuma mutanen an ce a daga kafa zuwa wani lokaci sannan a gayyace su su zo a ci gaba da yadda ake yi. A takaice dai ba mu da guest din da za mu interview da su. Babu hukumomi da za su zo su shiga cikin shirin sannan kai ma kana jin tsoron ka fita kan hanya kai Vox Pop da mutum baka san waye shi ba. Saboda haka yanzu programs din Madulami muke idan ta kama ma repeat muke sassakawa wato maimaici. Haka shugabannin gidan suka gaya mana. To wa'annan su ne kaɗan daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta a halin yanzu game da wannan ciwo na COVID-19.
Sunana Abubakar Tijjani Rabiu dake aiki a sashin labarai da al'amuran yau da kullum na tashar Freedom Radio dake Kano. Ina aiki ne a bangaren wato translation na labarai wato bangaren fassara kenan. Kuma haka ina gabatar da wato program na sport harkokin wasanni. Yawanci labaran babu su. Duba da cewa yanzu duk idan ka shiga inda muke zuwa mu dai dauko labarai zaka ga duk labarai ne da ya shafi harkar COVID-19. COVID-19 to ko da yaushe kana so ka samu wasu labaran rika to gaskiya muna fama da kalubale sosai. Zaki ga ina yin labaran mu idan muka jera su zaki ga sai kiga labarai kusan guda 10-10 gaba ɗaya labarai guda ɗaya ne suke magana wato labaran COVID-19. Wannan yana da nasaba da rufe duk guraren tarika da gwamnati ta yi tunda dama anan da shugaban kasa ko gwamna ko kuma ma'aikata kaza za su taro game da bunƙasa rayuwar al'umma ko kuma bunƙasa harkokin tattalin arziki. To rashin wannan abubuwan gaskiya an samu kalubale sosai sai dai duk labaran da za a yanzu ba zai wuce labari na COVID-19 ba. Na biyu kuma ina bangaren harkokin gabatar da harkokin wasanni. A yanzu samun labarin wasanni yana mana wahala sosai. Duba da cewa ko da a nan Kano gaba ɗaya gwamnatin jihar Kano ta rufe gidayen wasanni da ake gabatar da harkokin wasanni. Haka a duniya ma gaba ɗaya a rufe harkokin wasanni gaba ɗaya. To idan ka zo za ka ɗauki labarin wasanni wanda za ka gabatarwa da masu sauraro za ka sha wahala kafin ka samu labari guda ɗaya wanda zai bayanin wani abu. Tunda gaba ɗaya su kansu ƴan wasan suna can an killace su suna guri guda ba harkokin wasannin yadda ya kamata. To gaskiya a bangaren harkokin wasanni muna samun kalubale sosai. A da sai ki ga labarai hakunce suke maka kana yaji labari sai ka samu labari sama da guda 10 amma yanzu zai wahala ka samu labari guda ɗaya zuwa 2 wanda za ka ga labari ne mai kyau sosai da za ka gabatarwa da mai sarau. Sai dai kai labarin cewa ɗan wasa kaza ya ba da gudunmuwar kuɗi kaza don yaƙi da cutar corona. Kungiya kaza ta ba da gudunmuwa kaza don yaƙi da cutar corona. Dan wasa ya je an bai an gwada shi yana dauki da ita cutar corona. To gaskiya muna samun kalubale sosai a bangaren harkokin wasanni. Na uku kuma a bangaren da ya shafi kamar harkoki na wata kaje ka dauko labarai da yake ina zuwa dauko labarai. To nan ma haka idan ka fita babu inda zaka je ka samu labari. Duba da yadda na ga miki tun da fari cewa duk guraren da ake tarika inda ake zuwa a samu labari babu shi. Idan kuma wani abu ne ma ya faru kana buƙatar zaka yi balancing amma ake ce balancing kenan. To ma'aikatar da zaka je kai balancing kan wannan labari to a kulle take shi kanshi wanda zaka je kai balancing da shi wato ya ki kuma killace kansa ba zai saurare ka ba. Duba da cewa ba sa son mutane su dinga zuwa kusa da su kamar yadda misali a harka na crime. Kuma yanzu misali harka ta crime kenan, harka ta insecurity ko kuma harka ta rashin tsaro bangaren da ya shafi harkar police kenan 'yan sanda. To yanzu ita rundunar yan sandan jihar Kano ta ba da sanarwar cewa idan kana bukatar zaka magana da ita, to sai dai abin da ya zama dole sai dai kai kira wasu a waya, ko kuma sai dai laifin da ya zama dole za a zuwa a same su. Wannan ana fama da kalubale sosai a wannan bangare.
Sauraro a nan shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako zai da sa'aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Ko da mun yi tsarin dukkan shi irin su wannan malamin wanda yake kara abincin shi wanda aka bashi yace ya koshi har yake daga murya. Sai saka ji dazu yana ta da maganan cewa
yanzu an samu wannan tambayar ko da
bamban bance ya kowa da waye saboda shi ya bashi abincin shi.
An samu wannan
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan lami lafiya. Shin daidai ne magana da wasu suke cewa idan ba za ka yi daukar dawainiyar yara ba kar ka haife su? Wannan na daga cikin batutuwan da za ku ji sun kunna kai a wannan tattaunawa da muke ci gaba da yi game da sha'anin bara ko kuma almajiranci da yake addabar jihohinmu na arewacin Najeriya. Sannan kuma akwai masu cewa to ai ba a Najeriya kaɗai yake bara ba, ana yin shi a ƙasashe irin su Masar da Mauritania da Malaysia da sauransu. Saboda haka me yasa yake ba daidai ba? Kuma sannan idan an gama ganin bayan cutar nan ta coronavirus za a bari a zo a dawo a ci gaba da barin ne ko yaya? Duk wannan abubuwan ne da za su kunna kai a shirinmu na yau. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari in maida ku ga bakin namu.
Talakawta wannan me hikimar da kuke gani ne cikin maganar barin almajiranci ko kuma wato karatun allo da ake a wasu zuwa wasu garuruwa?
Wato abinda muke nufi ba wai cewa dole sai garuruwa ba. Kaga yanzu duk wani gari da ka sani akwai malamin Qur'ani. Abinda muke nufi kan yin dole. Kamar yanzu ai danka kai ne kake da dama ka kai shi secondary school a Ilori ko ka kai shi secondary school a Lagos ko ka kai shi secondary school a Ibadan ko ka bar shi a garin ku ya secondary school, haka ya kamata a yi. Amma ba ai maka tilas a ce dole danka sai a garin ku zai yi karatu ba. Ina fata ka gane. Wannan shine babban kuskuren, shine muke cewa a ba almajiri misali ya je yayi karatu a inda ya ga dama in iyayen shi ne suka kai shi, sannan har na faɗi yadda ya kamata a yi. Kawa iyaye su dauki dawainiyar ƴaƴan su, Allah ya dora musu kuma zai tambaye su.
Amma kana ganin malam wannan abu mai yiwa ne don an shayi wa iyayen nan magana cewa lokaci yayi su rinka daukar dawainiyar ƴaƴan su suke karatun nan, abin yaki ci yaki ci.
Rashin doka ne ya jawo. Abin da ya kamata ai sai ai doka. Duk wanda yake dansa ya kasa daukar dawainiyar dansa ko ba gaskiya ba ya zamana akwai mataki. Sannan shi kuma almajiri a ce duk wanda aka kawo maka almajirci wurinka in bai baka abin da zaka dauki dawainiyar yaran nan ba, in yana bukatar sabulu ka shira da kudin shi a rubuta an ban kaza na sai mai sabulu kaza na kai shi asibiti kaza karshen kaman wata uku ko wata hudu nan da yaran nan zai tafi hutu ka rubuta ga ragowar kudin sa ga abin da aka kashe, in yaje gama hutu ya dama a ƙara dawa misali shi mai zamana doka cewa kar wani aran mai karbi wani almajiri daga hannun kowa sai an aje masa kuɗin da zai dauki dawainiyar wannan yaro da shi. Sannan kuma an faɗi cewa kai yaran nan su yawa, ana iya cewa kowa ba kamar yanda yanzu ake ba, wani zaka ga yana da dalibai 100 wani fiye ma da haka, asmana ai regulating abun ka sa ka'ida cewa yanzu a jiha kaza ko a wuri kaza ko ba gaskiya ba to kuma sai dai matsalar su ma ba za su yi akawai domin ajujuwan almajiran su cike yake da primary ɗaya zaka ga aji guda akwai mutum 190-180 ya za ka kana da kututtura idan kaka cewa ni ya cire haƙi a idan
akwai fargaban malam da ake cewa iyayen yaran nan ma fa idan an matsa musu cewa sai sun bada wani abu ba su wasu daga cikin iyayen ana zargin cewa sukan dibo a NNS turus almajiran saboda ba su da
su malam isan an kafa wannan doka cewa kar mai karantar da alqur'ani ya karbi dalibi sai an bashi abin da zai rika daukar dane dalibin nan da shi zai karba ai din rashin doka ne ja wannan
amma kana ganin za ta yi aiki mallan ana magana dokoki a kasar nan
baga sun wanda ya karba hukunci kariya doka in akwai hukunci in ka kariya doka akai maka hukunci ko ba gaskiya ba ba za ka sake kariya ba kuma wanda bai kariya ba bai kariya ba
Sheikh Albani me zai hana tunda kai dama can kafin ka shiga ma gwamnati kai malamin addinin musulunci ne kuna zuwa wa'azi kuma a gidanku ka ce kai ma kai karatun allo me zai hana ku yi doka ta yadda za ta tafi a tsakiya kila kamar inda suke cewa ayi fasalin da za a iya yin karatun amma dai a gidan ko a unguwa ko kuma a garin amma da tsari wanda gwamnati ta shiga ciki dumu-dumu koda ba ta sa kudin ta ba
to alhamdulillah ai wannan shine tsarin da muke kai koda mun yi tsarin da ken shi irin su wannan malamin wanda yake kara abincin shi wanda aka bashi yace ya koshi har yake daga murya misali shi yasa ka ji dazu yana ta da maganar cewa
yanzu an samu wannan tambayar kura
bambance kowa da waye saboda shi ya bashi abinci shi
an samu
abu na farko shine abinda tsarin mu kiran da muke kaina guri na ce baka oganka ya ko kake so ka karewa
albani ka bani amsa waccan tambayar na maka
wanda nake faɗa anan shine tsarin mu dama yanzu ka je ka kalla yaran da aka kebe su wanda aka kawo mana daga wasu jihohi saboda muhimmancin almajiri da mutuncin shi sai muka kebe su a waje daya muka ba su abinci aka sa likitoci suka duba su a ciki suka ware wanda suke da wannan matsalar ta wannan cuta ta corona aka ba likitoci dama suka ba su magani daga ƙarshe in ka kalle su zaka gan su jiya sai nan ta dauka duk sun dauka aka mai da kowa gidan shi to tsarin da Ministry of Education ta dauko shine wayannan yaran bayan an mai da su to mu kuma a matakin jiha za a duba a bibiya shin sun isa gida din bayan sun isa gida za a je a ga yawa iyayen su ana son kowanne yaro a sashi a makaranta gwamnati za ta dauki nauyin uniform din shi za ta dauki nauyin karatun shi dama education a Kaduna state free ne yanzu free education muke yi so gwamnati za ta dauki wannan me yasa gwamnati take wannan gwamnati tana so ta yi ma almajiri gata ne ko mai bara gata shi a maganan shi ya faɗa abubuwa da yawa wanda shi yake tayar da hankalin kowa kai da kanka zaka wuce ka ga yaro dan shekara 8 ko 7 yana bara kuma ranar Laraba sai a ce sai ya kawo 200
a ina
a wajen malamin zai ce masa sai ya kawo
makarantar Allah da yake karatu
makarantar Allah kudin Laraba ya zai ya samu yaro dan shekara 8 ko 9 ya zai ya samu wannan kudin zaka same su suna bara zaka same su suna dako to taya zai ya samu karatun zai ko wanne sannan na biyu abinda nake kara fada nake maimaitawa asalin matsalan nan tana komawa ga iyaye ne idan ba zaka iya daukar nauyin yara ba danka ba zaka iya daukar nauyin shi ba ba inda ubangiji subhanahu wataala yace kai ta kaza ka auro wannan ka auro wancan a haifa maka yaran da ba za ka yi daukar nauyin su ba dan kai Allah zai tambaya ba malami ba malami wakilin uba ne idan uban ya yadda
kana nufin iyayensu kawai iyayewa
ta yawan su wallahi tallahi na sani ina fada ina azumi na san me nake fada akwai yaran da malami ne anan nan Igabi local government aka kawo yaran bara sai dauke shi mai yadda shi dan gidansa yana zuwa gidan shi ya ci abinci ya musu wanke-wanke ya tafi makarantar su sai ya ga a bari ya sashi a makarantar allo a bari ya sashi a makarantar boko afwan sai ya sashi yaron ya gama primary ya je JS1 ya je JS2 ya je JS3 ranan sai aka ce mahaifin ya zo da mahaifin ya zo suka zauna suka yi kaza sai mahaifin yake ce ma mutumin ni fa ba na kawo dana bane ka sashi makarantar boko ni na kawo dana ne ya dinga zuwa yana ayyuka yana tara kuɗi saboda idan damuna ta zo ita make ni in yi noma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abin da yaro yake fada
a ina a Kaduna
anan sunan wanda ya dauki yaron Malam Khamis sunan shi Malam Khamis shine director na religious affairs na Kaduna state a Beru yana nan bai mutu ba
yanzu ku
na fada maka sunan ne dan in kawo maka misali a gidana yanzu ina da almajiri sun kai uku wanda za su zo in ka tambaye za su ce maka idan suka koma ana ce musu ina zanin sallan mama ina shaddan mahaifiyata a baba me kuka kawo zami idan dai mutun yana da imani dole in ya kalli wannan abun ya taba mai zuciya ba muna cewa duk policing da muka kawo ko policing da gwamnati ta kawo 100% gaskiya bane dole za a iya samun kurakurai amma duk abu in yazo a mai kallo na gaskiya kar mu dinga siyasartar da al'amura
kuna ganin wannan
mu dauka idan ba ni ne abu ba duk abin da aka kawo ba me ke
kuna ganin wannan fasali da za ku yi zai samu karbuwa wurin iyayen da suke da wannan irin wannan tunanin da ka buga wancan tunanin da ka
kaji ka tambaya yanzu ai yan bias na nan General Muhammadu Buhari Allah ya kara masa lafiya Allah ya dora shi akan daidai ya kankanta kurakuran shi ya yawaita alkhairan shi da daidan shi me yasa aka kafa yan bias wannan rigigimun da suka zo gwamnatin tarayya ta ce a nemo malamai kaman jihar Kaduna an ba su malaman tsangaya aka kawo mutum 100 za a zo a yi musu seminar a koya musu yaya kamata su kansu malaman suna buƙatar a nuna musu ya za su yi su dogara da kansu
malaman almajiran
su kansu malaman Allah yana da yawa yana buƙatar a gaya musu a Malaysia ana yin almajiranci a Masar ana yin almajiranci a Murtaniya ana almajiranci a Morocco ana almajiranci shin irin namu na Najeriya suke
za ku irin nasun ku
shine muke so su gani idan suka dauko da yardan Allah fatan mu da burin mu Allah ya sa mu yi irin wannan Allah ya ba mu daman da zamu irin wannan wani yaro almajiri ya kalle ka ya tuna a lokacin ka shi da ya zama kaza
wancan magana da kai ni ma misali nake so in buga maka misalin da ka buga na almajirin can da aka ganshi kuma baban shi yace yana sa rai ya bashi wani abu kana ganin iyayen irin waɗancan almajiran da suke sarin a kawo musu wani abu za su iya yadda da wannan sabon tsarin da kake tana za ku zo da
shi akwai mutanen da duk abin da ka kawo a wajen su ba mai kyau bane hakuri za ka yi in ka san gaskiya ne a zage ka a aibanta ka fatan ka shine abin da ka kawo Allah ya sa ya ci gaba ya dore amma duk wani aiki karka dauka akwai wani aiki alkhairi ko kai annabi ne sai wani ya kushe ka
yanzu ana sa ran in corona ta tafi kama inda wani daga cikin shugabannin malaman makarantun allo na tsangaya wanda kuma da kanku ya zo kun yi tsari a tsarin gwamnati na mayar da almajirai ya gaya mana murya Amurka cewa ana sa ran in corona ta tafi za a dawo da almajirai yanzu me tsaye matsayin gwamnati in corona ta tafi almajirai za su zauna a gidajensu aiki wannan tsarin ya fara
mu abinda muka ce bayan corona kowa zai koma ya ci gaba da ayyukan shi kowa zai ci gaba za a ci gaba da duk karatuttukan da ake yi na addini da kowa da komai komai zai koma insha Allah a bisa ka'idan da gwamnati ta dora wanda yake Allah zai tambaye mai girma gwamnati ne abin da shi haƙƙin mutanen jihar Kaduna da ƴaƴan su da manyan su da iyayen su yana kan haƙƙi yana kan shi ne Allah zai tabbata
in komai ya koma daidai
komai karatun addini da masallataiya na juma'a da tafsiri a taro da komai idan corona ta koma ta wuce insha Allah komai na addini za a ci gaba da yi
hadda almajiranci
komai in dai ya koma in dai karatu ne da ka sani almajiranci karatun almajiranci ba bara ba ina maimaitawa in dai karatu ne karatun zauri ne ai kuma maganar da ake a ce wai yara sun taso ba su da iyaye mutun ya karanta tarihi akwai mutanen da malamai ne irin Imam al-Bukhari ya tashi maraya ne amma mahaifin shi guziri ta bashi ya tafi karatu
to a gaishe ku malamai to jama'a nan zamu daga aya a wannan shiri da wannan lokaci sai kuma rana wato lokacin da zamu kawo muku shirin mu na ƙarshe kan wannan tattaunawa da muke yi inda kuma a cikin shirin na ƙarshe zamu ji hujjar da ake bayarwa na cewa duk wanda zai dauki ɗansa ya kai wani malami da sunan ya koyar da shi ko kuma ya sa shi bara to shi mai dan mahaifin kenan ya zo da wani abu a hannunsa da zai bayar malamin ko kuma makaranta din kuma me zai faru ga malamai ko kuma iyaye da suke cewa su ba sa son ma yaran nasu su yi boko sun fi so su yi karatun islamiyya kawai ina kuma magana da wasu suke cewa ba za ka iya koyar da wato addinin islama da chok ba wato alli kenan sai dai da alluna duk wannan suna cikin batutuwan da zamu tattauna a shirin mai zuwa yanzu kan a madadin su malaman namu da kuma shi wakilin namu Isa Lawan Ikram ni ne Ali Mustafa Sokoto nake muku bankwana daga nan Washington DC sai mun dawo muku da wani sabon shirin a mako mai zuwa na huta lafiya
Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.